بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر سمنا تريد ثلاثين دهدو أشكر كراتم من الرياض الصالحين نإمام النووي رحمه الله يو أكو كنانكو أكو قوتهم جماد الآخرة hijira ta 1429 wanda ya dace da bakwai uku ne ko? Uku ne yau? To na'am 5 ga watan 7 ga watan 6 dai kenan za ta 2008 ta miladiya na 4 ga wata yawa za mu tashi kitabul hajj wato littafin alhajj yace babu wujudin hajj wa fadli babin wajibin hajj da falalarsa alhajj ma'anarsa alqasd niti kace hajjatu idan qasadta kana cewa ka idan ka nufi waje zaka ce hajjatu jihata fulani aljihata alfulaniya na nufi jiha da ake wato jiha kaza مصدرين شيني الحج كود الفتح كود الكسر الحج أكان هكا أكاكرن تا آية بسيطة أشين سورة آية الإمران إذا شكا إيو دا حكا دوانا كراءة بدا جوتا مصدرين ناسع إذا صورن دوانا صورة كتين قراصة كرن تاتا ولله على الناس حج البيت آخم كمية كرن تاتا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما دي صورن إذا أتا أمبشي حج كما الحج أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يتونى بتزني بالفتح لا غير معناته كما اصطلاح شيني أن في لكن الله وتشيني كعبة دين وتنص أي دثور مراري نما شائر الحج نما شائر النشائر الله بتكي أمرك عرفة مزدلفة domin ai wadansu ayyuka a kebantattu a wadansu ranaku na shin shekara kebantattu wannan ibada ce wanda take ta samu asali tun daga annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa kamar yana ganin annabi Musa akan raƙumi yana tafe yana dauka kamuriyarsa da yin talbiya ya tafi je hajjin wannan daki haka zalika Yunus ibn Matta yace ya ganshi ya wuce ta wannan wadin ya tafi da yin hajji saboda kuma wannan annabawan Allah duk sun yi hajji zuwa ga Ka'aba kuma kamar yanda yazo daga athar din Abdullah ibn Abbas cewa malaika Jibril shi ya sauko ya nuna ma annabi Ibrahim manasikul hajj ayyukan aikin hajji bayan ya gama gina dakin Ka'aba ya je da shi Arafa daga Arafa ya zo da shi Muzdalifa yayin da ya zo Mina daidai lokacin wajen Jamarat shine shedan ya bayyana gare shi don ya dauki hankalinsa daga ayyukan da malaika Jibril yake koya masa malaika Jibril yake masa ya dauki duwatsu guda bakwai ya jefe su da su yana yin ambaton sunan Allah da yayin da yake jifansa da su daga nan ne muka samu Ramyul Jimar sannan har ya kawo shi zuwa ga dakin Allah ya yi tawafi shine inda ake yin tawaful ifaba daga ciki a na cikin ayyukan hajji saboda ka wannan ibada ce da tsakiyar ibada wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya jaddada ta ne kuma ya tabbatar da ita akan tafarkin annabi Ibrahim da sauran annabawa to wannan babin da yake Imam an-Nawawi yana ambaton al-fada'il wato abubuwa waɗanda suke masu falala ayyuka waɗanda suke masu tarin falala ya fa shi ne bayan ya ambaci abin da ya danganci sallah farlanta da sunnoninta ya tafi zuwa ga zakka sannan ya zuwa ga azumi yanzu kuma ya zo ya zuwa ga aikin hajji ya fara kamar yadda al'adarsa take rahmatullahi alaihi zai fara da kawo alqur'ani sannan ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين الله yake hajjin dakin Allah hajjul bait lillahi wannan ya tabbata ga Allah ala nafi haqqi ne na Allah akan mutane man istafa'a ilayhi sabila mutanen wanda duk ya sami iko zuwa ga haji ko ya sami ikon tafarki ya zuwa ga haji wa man kafa wanda kuma ya butulce ma Allah bai yi godiya ba wajen yin abin da Allah ya ce masa yayi fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin to ya sani cewa tabbas Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya bukata baya bukatar wani abu ga wanda da cikin talikansa nan wannan ayati ta bayyana farlar wato farlar kan farlar aikin haji tunda siga ce wannan siga ce ta wajibci ala ya ɗaya daga cikin sigogin wajibci ai haqqun ala annas wato haƙi ne akan mutane wato yin hajjin ɗakin Allah ya yi lillahi istaqarra lillah ya tabbata ga Allah ala annas ko kuma hajjul baiti ala annas yin hajjin ɗaki akan mutane istaqarra lillah ya tabbata ga Allah ko kuma hajjul baiti lillah ala annas sai zaman to ala annas muta'alliqun billah ba muta'alliqun bi hajjil bait ba hajjul bait hajjin ɗakin Allah lillah yin hajjin ya zaman to ga Allah sai zaman to lam aljar wal majrur shine muta'alliqun hajjil bait ala annas sai zaman to shine khabar haqqi ne wajibi wato haji haqqi ne akan mutane wannan dalili ne akan alwuju amma an ce man istafa'a ilayhi sabila wannan jumla badal ce ta annas akai ibdalin ta da cewa wato ba duk mutane ne hajjin yake haƙi wajibi akan su ba a'a man istafa'a ilayhi sabila ay man istafa'a minhum ilayhi sabila wanda ya sami ikon tafarki daga cikin su ikon samun tafarki daga cikin su ya zo a cikin hadisi duk da yake akwai magana akan sa amma malamai sun karbe shi bil qabul a cewa ma'ana as-sabil shine az-zad war rahila ka samu guzuri kuma ka samu abun hawa wanda yake wannan shine masabar jumhur a shafi'iyya da hanabila cewa idan mutum ya samu azzad war rahila wato abun hawa kuma ya samu guzuri to hajji ya wajaba akan sa malikiya sun kara akan wannan kan cewa akwai al-istifa'atu bin nafs akwai kuma al-istifa'atu bil ghaib idan mutum ya samu ikon yin haji a ko da bai samu guzuri ba amma ya samu yana da sana'a wanda zai yi in yi wannan sana'ar zai yi rayuwa akan ta hayyace kansa haji to hajji ya wajaba akan sa alal misali abinnan zai alal misali yana tuka yana da mota ta haya kuma zai iya daukan mutane haya su ba su kudi wanda yake da wannan hayar zai iya kai su har Makka to wannan haji ya hau kansa ya ketare Chad ya ketare Sudan ya fada a cikin kasar Saudiya yana da sana'a a wajen masabar malikiya da wani ke yayi haji hadisai kuwa ya ambaci na farko hadisin Abdullahi dan Umar hadisi na 2279 Ali ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi da mahaifinsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaji buniyal islamu ala khams an gina addinin musulunci akan shikashikai guda biyar wato ginshikai guda biyar shahadatu an la ilaha illallah shaidawar babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da kuma shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqamus sala da bayar da tsayar da sallah wa ita'iz zaka da bayar da zakka wa hajjil bait da hajjin dakin Allah wa sawmi ramadan da azumin watan ramadan muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi ma'ana buniyal islamu ala khamsin wato dinin musulunci an gina shi akan al'amudai guda biyar wato wannan abubuwan al'amudan nan guda biyar ba sune musuluncin ba a sune shikashikan addinin sune wanda aka gina addinin akan ta sauran shari'o'in musulunci kuwa hukunce na addinin musulunci sune ga baki ɗaya musulunci da sune aka yi sune ginin amma waɗannan sune asasin ginin wanda in sun rushe ginin ba zai tsaya ba amma in da su ba yana nufin kan cewa kuma ginin ya samu ba a an samu asasin ginin amma sauran ayyukan shari'ar musulunci sauran ayyukan addinin musulunci sune suka haɗu tare da waɗannan ginshiƙai da shikashikai suka zamanto sun ba da ginin addinin musulunci waɗannan sune arkanul islam rukunan musulunci wanda idan mutum ya cika su to ya cika ainihin asasin addinin musulunci ya cika asasin wajibin addinin musulunci a cikin su shahadatai sune wanda yake idan mutum ya bar su to ya bar imani bil ijma idan ya warware shahadatai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan babu musulunci ta kwata kwata amma sauran idan ya bar su to wannan a cikin sallah akwai sabani wanda yake yayi imani amma ya bar sallah da gangan baya sallah baya yin ta to qaulun ahlul hadith da kuma da yawa daga cikin magabata na salaf da yawa daga cikin a'immatul fatwa kamar su imamu ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da sauran da malaman hadith sun tafi akan cewa wannan kafiri ne hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna wannan kamar hadithin jabir al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar alqawrin dake tsakaninmu da su kafirai shine sallah duk wanda ya batta alqawrin dake tsakaninmu da musulmi a cikin wannan addini shine sallah duk wanda ya batta ya kafirta shi yasa ake cewa babu akar waito daga wanda daga cikin magabata yana cewa babu wani aiki da da salaf da as-sahaba suke ganin barinsa kafirci ne illa sallah suna ganin sallah ita kadai cikin ayyuka wanda mutum ya bar su ya kafirta amma sauran ayyukan mutumin da ya bar su in dai bai yi inkarin wajibcin su ba to a bisa ingantawa su waɗannan a bisa maganar ahlus sunna wal jama'a ba a kafirta wanda ya wannan sabanin khawari da mu'tazila da wanda suka tafarkin su da suke kafirta wanda yake ya bar ayyukan wajibi suna ganin kafiri ne murtaddun anil milla kamar yadda yake ra'ayin khawari ko kuma kafirun ko kuma shi wato a duniya za a masa hukuncin musulmi amma a lahira fi manzila bainal manzilatain la muslim wala kafir shine qaulun mu'tazila amma qaulun ahlus sunna shine in mutum ya bar wa'innan abubuwa ba za a yi hukunci da kafircin sa ba wannan hadithin yana daga cikin hujjojin da suka yana daga cikin Imam Nawawi ya kawo shi dan ya kafa dalili da shi akan cewa haji wajibi ne tunda gashi an sashi a cikin rukunin musulunci dan haka wajibi ne yinsa sannan ya dai daga cikin hadisan da suke ya dai daga cikin dalilan da dalilai da malaman hadisi suke amfani da shi don su nuna cewa ya halatta a yi riwayar hadisi da ma'ana ba da lafazi ba domin kun ga a wannan riwayar hadisin an ce wa sawmi wa hajjil bayt wa sawmi ramadan hajjin dakin Allah sannan azumin wata ramadan to an ruwaito kamar yadda zuwa cikin sahih muslim daga riwayar sa'ad ibn ubay daga abdullahi dan umar yayin da ya ruwaito hadisin a haka yace wa hajjul bayt wa sawmi ramadan sai yace la wa sawmi ramadan wa hajjul bayt haka da sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace a azumin ramadan sannan hajjin dakin Allah haka ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hanbar bin abi sufyan wanda ya ruwaito hadisin daga abdullahi dan umar shine yake tsarrufi wajen lafazin da yi iltizami da tartibin yadda abubuwan suka zo ba daga kamar yadda yake daga bakin Abdullahi dan Umar wani lokaci ya ruwaito shi a haka wani lokaci ya ruwaito shi bi taqdimil hajji bi taqdimis sawmi ala alhajj ya soma ambatan azmi sannan ya ambaci hajji saboda ka yaro cewa kinin shi a wajen sa duk da yene ko ya ambaci hajji sannan ya ambaci azmi ko ya ambaci azmi sannan ya ambaci hajji wannan yana daga cikin abin da yake halatta mutum ya riwayar hadisi da ma'anarsa ba lalle da yanda kaji lafazin kamar yanda aka rubuto shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake wannan shine mazhabin jumhurin malamai hadisi na biyu hadisi na shine na 2280 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga manzon daga abu hurairah Allah ya jida shi yake fatabana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana khutba yace ayyuhan nas ya ku mutane قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يا قوم تاني الله يا وجب يا فرلنتا muku aikin haji dan haka ku yi haji umarni ku yi haji al'amru yastadiru umarni yana nuna cewa wajibi ne ai fa qala rajul sai wani mutum yace aqullu amin ya rasul Allah ako wani shekara ne ya manzon Allah wannan mutum kamar da wata riwaya ta bayyana al-aqra ibn habis ne shine yace a kullu amin ya rasulullah a kowace shekara ne ya rasulullah zamu hajjin Allah ya farnanta mana hajjin fa sakat annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru hatta qalaha salasa hatta da mutumin ya fada ya fadi wannan kalma har sau uku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace law qultu na'am la wajabat da nace eh da ta wajaba wala mastata'tu da kuma ba za ku iya ba ba za ku iya ba a ce ku yi haji duk shekara haji farilla ce a kan ku duk shekara ba za ku iya ba da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa wannan tambayar tasa da na'am da shi kenan ta wajaba ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم قل ربكم قاليني دا ابن دا نبركو اكي قاليني غرغدن نبركو اكن وانا ابو غرغدن ابن دا نبركو اكي وانا تدوكيت ما مصدريه ظرفيه ذروني مقدار تركي لكم قاليني غرغدن برينا غريكم كو كما تدوكيت موصوليه kace zaruni ma taraktukum ay zaruni alladhi taraktukum alayhi ku kyale ni abinda na bakku akai ku kyale ni da abinda na bakku akai to wannan bi ishara ne ga cewar kan kada ku shishigi kada ku tambaya da za ta nuna kan cewar abinda aka yi shiru ku nemi ku zaman to kan cewa sai kun bu kofar kun kwakulo shi abinda ake shiru akan sa ku shiru akan sa fa inma halaka man kana qablakum baba abinda ya halakar da wadanda suke gabaninku fa inma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihi abinda kadai ya halakar da wanda suke gaba suka gabace ku saboda yawan tambayar su ne alba sababiyya ay bi sababi kasrati su'alihi saboda sababin yawan tambayar su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim ay wa bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim kuma da sababin sabanin su ga annabawansu fa idza amartukum bi shay innahu rayku da wala abu fa'tu minhu mastata'tum kuzuku aikata shi gurgudan abinda kuke da iko akai wa idza nahaytukum an shay'in fad'u idan kuma na hana ku wani abu to ku kyale shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisin ya sarraha da wajibin haji sannan kuma ya sarraha cewa haji ba wajibi bane a kowace shekara sau tsaye ne a shekara tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a kowace shekara ne sai ya yi shiru yace a kyale shi akan abin da ya fada cewa Allah ya farlanta haji a dunkule haka sai wannan hadisin yana nuni akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ba sai ya jira wahayi ya zo ba in yi ijtihadi hukuncin sa ya zama zartacce ya zama shari'a kamar da Allah madaukakin sarki yace inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah mun saukar da littafi gare ka da gaskiya dan kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya fahimtar da kai zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ijtihadi wannan shahidi ne akan wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law qultu na'am la wajaba da nace eh shi shekara ne da ta wajaba wato da ya kace shi kenan ko da duk da wahayi bai zo masa ba ya fada yin ijtihadi yace eh shi shekara ne da ta wajaba saboda haka wannan shine hujjar malamai akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi wadansu kuma suka ce a ai ta yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake cin law qultu la'am la wajabat an yi masa wahayi akan cewar kada ya ce na'am din amma wannan akwai takalluf akai musamman tunda zahirin alqur'ani ya karfafa halalci ijtihadi ingancin ijtihadi da samuwar sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya tabbata shahidi ne ga wannan a sannan a cikin wannan hadisin akwai tausayawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar sa yanda yake saukake musu wannan nauyi ba abinda ya duk abinda aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi wanda yafi sauki gare shi da kuma ga sai wanda yafi sauki ga al'ummar sa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ya ce haji ya wajaba a duk shekara da ba za mu iya ba saboda ya san ba za mu iya ba sai bai ce mana ya wajaba akan mu duk shekara ba kun ga a cikin wannan akwai tausasawa da saukakawa da rahama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama haka Allah ya sabanta shi da cewa bil mu'minin harisun alaikum ma anittum harisun alaikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk abin da zai wahalar da ku mabwayi ne a gare shi yana nauyi a gare shi sallallahu alaihi wasallam mai kwaɗayi ne akan ku kuma mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayawa ga mu'minai to haka sallallahu alaihi wasallam yake sannan a cikin wannan hadisin akwai cewar mutum ya tsaya a cikin inda aka umarce shi kada ya kallafa ma kansa binciken abinda ba tsora masa ba. Kada ka kallafa ma kanka binciken abinda ba tsora masa ba. Duk abinda ake shiru a cikin sa a cikin shari'a to halal ne. Wannan ma yake wannan ma dalili ne wannan hadisin akan cewa al-asl a cikin dukkan al'amura halacci ne har sai idan hali ya zo daga cikin shari'a. Tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daruni ma taraktukum, dan haka duk abinda ba a ambata haramcin sa ba ka bar shi a bayyana nan a halal ne. Kada ka ce to Abu Kazafa, to Abu Kazafa, to Abu Kazafa, tunda haramcin sa bai zo ba, dalilin haramci bai hau kansa ba, to kai shiru. Kada ka je ka ce zaka bi zaka kwakulo abinda yake a abin nan zai zama tokancewar nauyi a gare ka da na kuma nauyi ga al'umma. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha. Ya ku wanda kuka imani kada ku tambaye abubuwa da idan an bayyana muku hukuncin su za su mugusta muku, za su ɓata muku. In kuma kuka tambaye su yayin da ake saukar da alqur'ani za a bayyana muku hukuncin su. Afa Allahu anha, Allah ya riga ya yi afuwa gare su, don haka ku karɓe su kada ku tambaya akan su. Sannan a cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim, yawan tambayar wanda suka gabace ku shine kadai abin da ya halaka su. Kamar yanda wannan a cikin wannan akwai hani da koyi da Yahudawa wanda suka gabace mu wajen tambayar kwakwa da kuma abinda ake ce masa al-ughlu al-aghali ko al-ughlutat, wato tambaya wanda yake saka je ka kawo abubuwa na rikici wanda yake danka gwada iya danka gwada sanin mutum ko danka gwada sanin malami. To in kace za ka yi ma addinin musulunci haka to wannan ka bude ma kanka kofar halaka. Duba mu ga Yahudawa yanda Allah madaukakin sarki yace musu su yanka saniya. Abdullahi ibn Abbas yace da sun kama kowace saniya suka yanka da sun bi umarnin Allah, amma suka tsananta da yawan tambaya Allah ya tsananta musu suka kasa samun saniyar. Yayin da suka same ta aka Allah madaukakin sarki ya nufi su sha wahala kafin su same ta, don kuma yayin da suka same ta suka sha wahala kafin su mallake ta. Tunda mai sayar da ita yace ba zai sayar musu da ita ba sai sun cika musu cikin fatanta da dinari sannan zai sayar musu da ita. Kace ta za a yi wannan saniya? Annabi Musa yace to ai umarnin Allah kenan, sai ku je ku saya. Suka je suka san yadda za su tsara kuɗi su saye ta. To me ya kai su wannan? Me yasa suka samu wannan tsananin? Saboda sun tsananta ma kansu da tambayar annabawansu da tambayar Annabi Musa. Shi yasa ba a tambaya irin ta neman sanin al-ughlubat, abinda bai zo ba ka ce to idan abu kaza ya faru fa ya ne hukuncin wanda aka yi masa, aka zazzage masa buhuntusa a kansa, irin wa'annan tambayoyi. Abinda bai zo ba kawai abu wato al-iqtirabat al-aqliya, ka kaddara abu sai ka zo ka ce za ka tambaya a kansa don ka sani. Shi yasa Imam Malik idan mutum ya zo ya masa tambaya irin wannan sai ya tambaye shi hal waqa, abin ya afku? In yace bai afku ba yake to je ka in ya afku ka zo za ka samu jawabi. To wannan al'adar Yahudawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ya nusance mu da cewar wannan sababin halaka ne. Abu na biyu kuma shine saba ma annabawa. Mu kiyayi saba ma annabawa. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu ka tsaya inda amri, ka tsaya inda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da kai. A in kuwa ka saba ma annabawan Allah to wannan zai kai shine sai da shine sababin halakar wanda suka gabata. A tambaya irin biyu ce. Akwai tambaya ta neman bayanin ilimi, neman bayanin hukuncin Allah. Wannan tambayar wajibi ne. Ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da ita, ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Ku tambayi ma'abuta ilimi in kun kasance ba ku da sani. Shine wanda yake kamar sahabbai suke tambaya akan yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'an shahri al-haram qitalin fi, irin tambayoyin da sahabbai suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayanin hukunci. Tambaya ne yaya zaka abu kaza, ya zaka bauta ma Allah akan abu kaza, dan ka bauta ma Allah ala bayyina ala basira. To wannan tambayar babu illa akanta, irin wannan tambayar ake so. Tare cewa duk da wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dace wajen tambaya ba, saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke gani, bal sun kasance suna sauraro su ga wani bakawai ya zo wanda shi ba ruwan sa baya jin baya wannan kwarjinin baya gani, tunda bai saba da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko mutum daga kauye ya zo ba ruwan sa da irin sanin abin nan a birnin cin nan da mujamala na yan birni shi bai san wannan ba kuma ya gaba zo maka gaba gadi to Allah kace sukan so su ga ba kauye ya zo mai hankali wanda zai zo ya tambaya don sami ilimi amma su ba su kasance suna yi ba sai su shiru sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani domin in an yi wani abu a gaban sa in ba daidai bane ko ba su tambaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba daidai bane ba zai bari ba sai yayi bayani nau'i na biyu na tambaya ita ce tambaya akan abinda yake akai hali a tambaya akan abinda bai afku ba ko kuma tambaya wanda yake a bayanta ba nema asiri a san menene sai za ka bauta ma Allah ba tambaya domin neman ilimi ba tambaya domin kure ko tambaya domin wasa kwakwalwa da irin waɗanda ba kamar waɗannan tambayoyi to wannan ita ce aka hana ita ce a irin wannan ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara da kan cewa kada mutum yayi ko muna da kyakkyawan misali akan bayani irin wannan nau'i na tambaya akan aikin da Yahudawa suka yi da wajen kissa su da Annabi Musa wajen yankar saniya abin da yake wajibi to waɗansu za su iya cewa su irin abubuwan nan da ba su faru ba malamai yawanci za a ga a cikin hashiyoyi na zuban fiƙhu za a ga sun yi magana akan su kuma za a ga sun yi magana akan a menene hukuncin wali mai tafiya a sama ko wani mutum da Allah ya bashi wali Allah ya bashi karama yana tafiya a sama yayi bude baki na azumi a Makka sai ya tashi fil hawa ya isa birnin Fas a kasar Morocco lokacin da rana bata fadi ba kuma shi kuma ya riga ya bude baki a can Makka amma ya zo can abin nan a kasar Maghrib da sauran rana ko bata fadi ba ya yi da azumin sa zai kama bakin sa ne da kasar Fas ko bai kama bakin sa ba kaga wannan iftirab to amma ga shi mu yanzu a waki ya zo an samu jirgin sama wannan zai iya faruwa ga mutumin da yake tafiya a jirgin sama ko ba zai faruwa ba to menene kaga kenan ba duk irin waɗannan matsaloli ne da basu afku ba suke zama suke ba su da amfani ba wani lokaci suna da amfani domin za a san hukuncin Allah idan yayin da abubuwan suka zo zaka samu asasi wanda yake zaka yi fatawa akan ta idan irin waɗannan abubuwan suka zo alhali idan irin waɗannan abubuwan suka zo alhali a wajen mutanen da sun kaddara cewa wata kila sun kaddara su ne kawai iftirab suka yi to nan wajen malamai suka ce wajibi wa irin waɗannan matsaloli malamai su bincike akan su amma ba ruwan wani mutum wanda yake shi haƙƙin sa ya bauta ma Allah ala basira jahili wanda yake jahil basir ko jahil murabbana na jahili murakkabi ba ruwan sa da wannan ya kyala malamai su ke fito wannan iftirabatul aqliya da su tarbutawa a cikin hawashi yayin da matsalolin suka taso sai a ji abinci ko hawashi din sai a gano magana da malamai suka yi domin a san hukunci a bisa ijtihadin malaman da suke magabata tun da yake malaman zamanin nan din su ma ai ba wai za su dogara a ijtihadin wadancan bane dan dai kawai su samu hakika da ijtihadin magabata ne da fahimtar su dan saboda a lokacin nan ilimi ya fi karfi sannan su amfani da nasu ilimin da nasu basiran da kuma su samu hakikar kwakwalwarsu da abinda magabata suke domin su cimma hukunci a wannan zamani na yanzu amma ba wai an buɗe arifa ko fa ijtihadi bane da su ba za su yi ijtihadi ba sai su dogara da ijtihadin magabata to ala ayi hal irin waɗannan matsaloli ba abubuwa ne na tambaya a wajen majalisin neman sanin alhalal wal haram ba wuri ne da malamai za su haɗu domin su binciken ilimi sunan wajen su je su ta kawo a ra'ayta a nan wajen amma a ra'ayta a wajen a majalisin da ake bayyana alhalal wal haram to wannan ba jiran sa bane a nemi ilimin sanin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta shi yasa Imam Malik kamar yadda aka ruwaito ya kasance baya son magana akan wani abu na ilimi wanda laysa tahtahu amal babu aiki a karkashin sa ashe ka sani dai dan kawai sani dawa Imam Malik an tambaye shi tambaya zai ce bai sani ba kuma dai yana daga cikin wannan abun na hangen ne ta kamar da mutanen Iraq suka zo tambaya wajen 40 da wani abu tambayoyi hudu kawai ya ansa yace to kai ne Imam Darul Hijra kowa yana magana ka mutanen Iraq sun tattaro mun tambaya na zo na tambaye ka sannan duk guda hudu kawai ka ansa mun sauran duk kace baka sani ba me zan ko ban ga mutanen Iraq yace kuma hakiya mu cewa ka tambaye Malik bai sani ba to da kai ba abun to yawanci wani lokaci rashin amsawar Imam Malik rashin amsawa ce ta basira ganganin kanta tabbayi ne wanda yake ba ruwansa da tafarkin mutane da suke neman al-ughlubat al-aghalib wato shine abubuwa na rikici abubuwa na wata kwakwalwa abubuwa wanda za a ce kamar kacin-kacin-kacin waɗannan an kana malamai shi ka haka malamai na fiqh duk sun yi hatta zauren fuqaha suke yi a ce maka alwala ce za ka yi ba ta karyewa da dukkan abin da yake karya alwala amma kuma alwala ce wacce ce wannan alwala alwala mai jaraba to irin waɗannan duk suna da wannan kace a abin nan a wannan malamai duk sai su shiga cikin wannan da abubuwa na wasa kwakwalwa da na buɗe basira da ƙarin fahimta a cikin kunce-kuncen addini wannan sai amma majalisun da ake bayanin alhalal wal haram wannan a waje ne wanda yake za a san ilimi domin a aiki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu ma istata'tu in la umirtu ku da wani abu ku yi aikata shi gurgudan ikon ku wannan kuma fadin Allah ta'ala ne fattaqullaha ma istata'tu ku ji tsoron Allah gurgudan ikon ku wannan ayar bata shafe fattaqullaha haqqa tuqatihi ba kamar yadda suke cewa wannan suna cewa fattaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda cincinta ji tsoronsa an shafe ta da ayar ta biyu fattaqullaha ma istata'tu a'a fattaqullaha ma istata'tu mai bayani ce ga fattaqullaha haqqa tuqatihi fattaqullaha haqqa tuqatihi abinda take nufi wato ku ji tsoron Allah yadda cincinta ji tsoronsa ku bauta masa kada ku saba masa ku ambace shi kada ku manta shi ku gode masa kada ku butulce masa to kowa yayi wannan gurgudan ikon sa kowa yayi wannan gurgudan ikon sa to nan ma haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da dinna umarce ku da shi ku aikata shi gurgudan iko ma'ana idan abin da zaka iya yi shine wani abu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kai abu to kai wanda zaka iya yi a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana misallah kamar yanda yake yin sallah to amma zaka yi sallan nan gurgudan ikon ka wanda likita yake masa kada ya sujada saboda an masa aiki ido kaga ba zai sujada akan sab'ati a'zum ba saboda ba zai iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sujada akan kashi guda bakwai ko to amma wanda ake masa aikin ido an ce masa kada ya rakufa kada ya sujada ko yana ciwon baya irin an masa operation din disk din nan ba zai iya sunkuyawa ya ruku'u ko ya sujada ba to nan wajen sai abin da zai iya daga nan malamai suka fitar da wata ka'ida al-maisur la yasqutu bil ma'sur al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda yake miki za a iya yin sa mai sauki wajen a aikata shi to ba zai fadi ba saboda akwai wanda yake mai wahala ma'ana idan akwai abinda ba za ka iya ba to wannan ba zai sa ya zamanto ka bar abinda za ka iya ba kamar alal misali mutum ne an masa aikin ido likita ya ce masa kada ya sujada kada ya ruku'u amma ya ce masa kada ya zauna irin da ake zaman sallah to sai ya dauko kujera ya zauna a cikin sallah sai ya dauko kujera ya zauna girka ya yi zaman sallah wannan zai iya zaman sallah ko ba zai iya ba sai iya zama kamar sai ya zo ya sa kujera ya mai da ya koma da sallah a zaune bayan kuma kaida shine fattaqullaha mastata'tu gujib abin nan idan amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu abinda za ku iya ku al-maisur la yasqutu bil ma'lum bil ma'sur dai wa mutane suna kuskure wajen wannan sujada da ruku'u shine kai ba za ku iya ba amma za ku iya tsayuwa za ku iya zama tsakanin sujada za ku iya zama na tahiyya kuma zama din nan yana da hai'a kamar yadda aka bayyana shi a cikin sunna tunda za ku iya shi to wannan shine maisur to ba zai fadi ba dan akwai al-ma'sur da ba za su iya ba shine sujada da ruku al-maisur la yasqutu bil ma'sur wannan kaida tana da misali da dama daga ciki akwai maganar da malamai suke tsabani akai shine makaho da yake so ya tuba daga kallon haram da mazinaci da yake so ya tuba bayan mazakuta ta dauke wannan shin tuban sa zai inganta ko tuban sa ba zai inganta ba mazinaci ne ya yi zina amma yana so ya tuba lokacin da zai tuba din in ma so ya zina ba zai iya ba da makaho da yake so ya tuba daga kallon mata in ma ya so ya tuba in ma ya so ya kalli matan ba zai iya ba dan yanzu ba shi da to tuban sa ya inganta ko tuban sa bai inganta ba wadansu malamai suka ce tuban sa bai inganta ba tunda ai in ma ya tuba din ya tuba daga abin da ba zai iya komawa ya zuwa yayi su ba mai amfani tuba sauran malaman amma sahihin magana ita ce malaman maganar malaman da suka rinjayar da cewa tuban sa yana nan da yake yin tuba saboda wannan kaidan al-maisur la yasqutu bil ma'sur domin tuba ya fara da farko na dama ko da istighfar da kuma niyya kan cewa azma akan ba za ta sake komawa wannan aikata sako ba to ran niyyar cewa ba za ta sake komawa ga aikata sako ba ko ne daga cikin su ka zama zai iya yi ba ko tunda ba zai iya ba tunda babu kuma babu imkaniyar ma ya ci koma ga sabon saboda haka juzu'i ɗaya na tuba bai cika su ba amma sauran ba zai iya ba ba zai yi nadama akan abin da ya fara ya kubce ba ba zai iya yin istighfari ba to sannan kuma sai ka ce za ka haramta masa tuba shine al-maisur la yasqutu bil ma'sur sai da surori da dama wannan ka'ida kuma duk daga wannan hadisin daga wannan kaulin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa shi yasa ake yasa wannan yana daga cikin hadisan da suke nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim kalmomi kanana masu tarin ma'ana yanzu mas'aloli da suke cikin wannan na fiqh ko kuma al-ashbah wa an-nabair na imam suyuti akan wannan ka'ida cewa ga surorin mas'ala da suke akan surorin da suke akan wannan mas'alar duk akan wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu abubuwa da dama na furo din fikihu kuma in ka fahimci wannan ka'idar daiwa daga cikin abubuwan fatwa za ka yi tafri'i akan ta dama fa'idar sanin qawa'idul fiqhiyya kenan za a kawo maka ka'ida guda daya ba sai ka haddace masail din ba amma daga wannan ka'idar za ka gane kowace mas'ala in ta zo mata bisa wannan ka'idar za ka iya fadan bayanin ta sannan wa bana ko idan ai kuma an shay'in fad'uhu in kuma na hana ku abu to ku bashi shi wannan ba ce ba ai tafsiri da istifa'a ba ba wai sai zaka iya ba malamai sun ce abin da yasa saboda barin sako wannan yana cikin tahti maqdur kullu wahid ko wani iya wadansu kuma suka ce wannan hadisin na nuni ne akan rinjayar da janibin hali akan janibin umarni idan aka hana abu kuma aka yi umarni da wani abu daban to ka kaddamar da mahani akan umarni idan imam malik yayi amfani da ita wajen cewa mutumin da ya shigo masallaci a lokacin da aka hana sallah a lokacin awqatin lokacin da aka hana sallah kada ya tafi cikin masjid domin al-nahy abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man hajjukum annahu fajtanibu abin da na hane ku bashi ga baki daya ba ce ku kana da iko ba amma umarni wanda yake umarni da sayyatul masjid kaga umarni ne to wannan fasilin kuma safata saboda haka annahyu aqwa min al-amr akwai surar kadai da ake tafidin da ake kayyade hali ita ce surar tilastawa in aka hana ka abu ka hanu idan an tilasta ka ko kuma ka dauke shi da ma'ana a am in kana da uzuri in kana da uzuri za ka iya aikata abin da aka hana ka kuma idan aka halatta mata shin mushi idan kana jin tsoron mutuwa amma wannan ma hali ne na al-ikrah hali ne na tilastawa tilastata ake ko ba tilastawa bane sai dai dan dai ba dauko bindiga an saka ba yunwace ka tilastata hatta mutumin da aka tilasta fuqaha sun yi magana akan wannan akan mutumin da aka tilasta shi zina a dauki bindiga a ce tilas da zina wasu malamai suka ce babu ikrah a wajen zina saboda sai za a yi sha'awar ta ta sanya mata a karfin mazakuta ta har ya iya yin zina ga namiji ba za a iya tura ta ikrah a wajen zina ba amma wasu malamai suka ce za a iya ya zama to wani arabi ne ya sanya shi wannan kuma yayin da aka ga samu motsawar sha'awar a zo a cikin tashi kan cewa sai ya yi jinaɗin to a nan wajen al-ikra zai zamanto ya ba shi uzuri an masa istigna'i daga irtikadin wannan daga aikata wannan hanin da aka ala ayi halin hani da abinda Allah madaukakin sarki da manzonsa suka hana shi barin su ake yi gabaki ɗaya kuma yana cikin mabzurin mutum sawa'un abinda aka hana ta fuskar makruhi ne ko ta fuskar haramun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi abassu gabaki daya kuma yana abinda kawai sai dai kawai a halin uzuri wanda yake shine a cikin samun mutum ya aikata abu to a nan wajen sai idan yayi yana da uzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wa anhu radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya tabbata shi qala yace su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu al'amali afdal an tabai annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi kowanne falala al afdal fi gat af'al tafdil wato yana da ayyuka dukkan ayyuka ibada suna da falala to wanda yafi kowanne aikin ibada falala ma'ana wato karin kari da daraja da karin lada da karin daukaka shine al fadl قال كان صلى الله عليه وسلم يجي إيمان بالله ورسوله إيمان إذا الله دمان جنسة صلى الله عليه وسلم إيمان إذا الله دمان جنسة صلى الله عليه وسلم وتكشجت ين الدين المسلمين كيني أيكم بيبكون جيسا كده كبالي وانا أبي يتعاد كان وانا مسلم بمسلمين كومينين كومو أي نساء مكشارة انشوا شيدي مسلمين أغا بيدينا شنجابا زوك المسلمين شنجير شيني دي هنا كده كده مسلمين زوك المسلمين daga baya azan yadda za a yi da harkar jiya domin shi ne ya fi aiki da ya fi kowanne ƙan tumma mada ƙila tumma mada sai aka ce masa mai tambayar abu darrin al-ghifari ne kamar yadda waɗansu riwayoyi suka nuna ƙan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-jihadu fi sabilillah yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ƙila tumma mada sannan aka ce masa sannan me ƙala hajjun mabrur sai hajji wanda yake al-mabrur shine alladhi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siya shine hajjin da mai aikata shi da mai yin sa bai aikata sabo a ciki ba kai hajji tun daga kai harama kake labbaika baka saba ma Allah ba har ka dawo to wannan shine hajjul mabrur to da ka hajji ala fa maqbul yan nan da ake fada an fada gara ka san ma'anar sa in an maka in za ka tafi ka zo ana sallama ana kai maka to Allah ya sa maqbul yake Allah ya sa a dace da maqbul ya go ko a ga da waje fada ai ko amma ba dai da go a ciki dan ke mata shiri lokacin shirin da ta ga shirin da zan so bace sabani ba wadansu malamai sun ce alhajj almabrur shine alhajj almaqbul hajjin da aka karba hajjin da Allah ya karba shine ma domin sun kasance suna cewa barallahu hajjah بر الله حجك اي تقبل الله حجك الله يكرم حجك سورة الحج المبرور شيني الحج المقبول حج ده الله يكرم سورة شيني اما تاكين اوكو وانا عديد يا بيّن الترتيب وانا ايوكا او جنفل لا ما لم يكن شيء سلورة بتيوا وانا تصحبه سنتم بيما زان الله صلى الله عليه وسلم نفسه وانا تنبيه لباس جوابي بعد وانا جوابي فا عديد ابي ذر الغفاري يعم بشي ايمان بالله ورسوله sannan ambaci sannan jihadi a tafarkin Allah mai kuma ambaci haji sai yake al-ikhlas dan dan da bawa a hadisin Abdullah ibn Mas'ud bayan ambaci imani da Allah da manzonsa sai fara da ambaton sallah a farkon lokacin ta sannan birrul walidai sannan al-jihad fi sabilillah bayan ambaci imani da to dan sun ce a kaddara min adinan wata cike sai a kaddara min cewa kamar tambaya ce akan min afdalil a'mal daga cikin ayyukan da suka fi kowane ne falala wa sahih babu don wannan tafsirin da akwai takallufi a kai a inda sigar tambayar ta wa sahih shine cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masahabbansa da suke masa tambaya akan wannan kowa gurgurdan halinsa abinda ya sani na halin kowa sai ba shi jawabi akan aikin da yake shine mafi jinci dangane da shi halinsa na irin yadda zai yi aikin da kuma halinsa na abinda ya sani da abinda bai sani ba la'alla ya san waɗansu abubuwa bai san waɗansu abubuwa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa abubuwan da bai sani ba a cikin tambayar sa ko kuma ya lura da shi yana da rauni a cikin wani janibi a halin irin nasa aiki da ya fi cancanta ya kula da shi shine kaza ko kuma mutum ne wanda yake mutum kamar sa kakkarfa abinda ya fi cancanta ya yi shine jihadi a tafarkin a shine jihadi to da kake isabin ke zuwa ga jihadi shi yasa wannan abinda yake karfafa wannan shine tambayar Aisha radiyallahu anha da tace ya rasulullah على النساء جهاد اي على النساء جهاد اقي جهادي حقي واجب اقي جهادي واجبي اكن ماذا كما قال الله صلى الله عليه وسلم عليهن الجهاد لا قتال فيه akwai jihadi wajibi akan su amma babu yaji a cikin wannan jihadi alhajj wal umra hajji da umra kaga amsa musu da abin da ya dace da su cewa suna su nau'in na jihadin ba jihadi ne wanda ake yaki ba jihadi ne wanda yake hajji da umra shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da suka yawaita ayyuka suka yawaita hajji da umra musamman Aisha radiyallahu anha wa arsaha وعنه قال جزا أبو هريرة يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم رزم الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا شئوة من حج فلم يرصد ولم يرصق رجع كيوم ولدته أمه دو وان دي يحجي بيهي قرفتا با الرقب شيني ذكا وانا أبو جيك العلاقة دحركا ماتا wadansu fasara yake cewa aljima' shi ake nufi amma kamar yadda malaman lugha suka ce arrafa ce duka wani alaka abu da yake da alaka da sha'anin mata wato hira akan harkan mata kwarkwata a sa abin nan a tafa mata din gidya shi da cikin arrafa to wanda ya haji bai yi wannan ba walam yasuk bai yi fasikanci ba ma'ana walam yasuk bai yi isyan bai yi saban Allah ba wannan shine ke karfafa cewa alhajjul mabrur ana nufin hajjin da ba a yi sako ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce to me sakamakon wanda ya yi wannan hajjin ga jawabin shartu raja'a ka yawmi waladatu ummuhu zai dawo tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ranar da aka haifi mutum yana da zunubi sabira yana da ita kabira yana da ita haƙƙin mutane yana kansa to wato an yafe masa komai da komai sabair kabair hatta attabi'at haƙoƙin mutane na'am haƙoƙin mutane amma wannan abinda ya sa wato saboda wannan shine zahirin hadisi amma fa ba bin ijma ba ya bai masa haƙoƙin mutane ba a nan duniya a lahira kuwa wannan za a iya tabbata a lahira za a iya yafe masa amma a nan duniya ba a yafe masa ba amma za a iya yafe masa a lahira akwai hadisin Abbas ibn Mirdad duk da yake hadisin da'if ne amma Ibn Hajar yace wannan hadisin shahid ne ga hadisin Abbas ibn Mirdad Abbas ibn Mirdad ya rawaito cewa a ranar Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sahabbansa al-bushr cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta ma ƴan al'umma ta wanda suke a wannan wuri dukkan abin da suka dukkan zunuban su Allah ya gafarta musu illa zalincin da suke tsakanin su da juna haƙƙi da yake na kan haƙƙin mutane da yake kan haƙƙin mutane da yake kan junan su shine wannan Allah bai yafe ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban gushe ba ne ma ubangiji na magiya ina roƙonsa to har sai a ranar Muzdalifa sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi sai muka ce me yasa ka murmushi ya rasulullah abhakallahu sinna Allah ya sa Allah ya sanya haƙoranka yayi murmushi wato Allah ya jidda kai dadi sai yace Allah ba daukakin nace ma ubangiji na ya Allah kai ne iko ne azalin ka gafarta masa almadlum ka bashi afdal min mablamati abin da ya fi zalunci da aka yi masa wannan haƙƙin da na duniya Allah a lahira sai mai iko ka bashi saboda wannan ne kuma ka sashi yarda da shi to shine sai Allah subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wannan ma ya ba mu al'ummar sa shine shi shine manzo jariyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace kuruwa da shaytan yayi da kukan da yake yi da tsine bakansa da yake yana ya wai kai cona saboda irin wannan falala da yaga an yi ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shahidi ne ga hadisin Abbas ibn Mirza yata as-Sana'ani al-Amir as-Sana'ani yake cewa daga cikin ayyukan ibada akwai ayyukan da suke tankara zanubai har sabai ka'ida ta malamai shi duk inda aka ce gufira lahu ma taqaddama min dambihi ana tafidin da cewa al-kaba'ir abin as-sagair banda kaba'ir ko ba haka ba ka'ida kenan tunda hadisin annabi Abu Hurairah da yake cewa majtuni batil kaba'ir al-umra ila al-umra ورمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه والصلوات الحق والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن لما بينهن مجتنبة الكبائر دغ عمره زو وته عمره da azumin watan Ramadan zuwa wani azumin watan Ramadan din da sallar Juma'a zuwa wata sallar Juma'a da kuma salawatul khams tsakanin su da juna dukkanin su suna kankare zunuban da ke tsakanin su da juna matsawar an bar manyan zunubai to amma zahirin wannan hadisin da aka ce raja'a ka yomi wa nadatu ummu as-sana'ani ce wannan hujja ne akan cewa hatta kaba'ir hajjul mabrur yana yafi hatta al-kaba'ir ana yafi su da al-hajjul mabrur بل حتى التبعات أسعد هذا حديث الأباس ابن مرداد أما وأنهم بهجة بل إجمائي يا إمك إجمائي إجمائي معلمة يا حدو أكن شوار باء يا فحيتي دانتا يديك أيضاً إبادة بكيني شو باء يا في متحيتي متاني بات فديك تكون متاني كي كذلك يا حج المبرور ثم راك بذاك يا باء الله يا في متا إنا ما تنشوا يا حج المبرور الله نعم يا كي تنشوا يا حج المبرور أما أنا الدنيا بأسن يا حج المبرور بات kin da kwanan duniya ba a sani ba idan aka ga gaban alkali kace ya kace ala gaba tabana aina hajjul mabrur kuma an ce raja'a kai wa lazatu ummuhu saboda haka an yafe mun dan haka hadda hakkin sa ba ya an yafe dun alkali ya kamata alkali ya ce ai mu ai wannan ta'zimi akan wannan mummunan fahimta ta sa ya ce ka san kai hajjul mabrur din da ba san kai hajjul mabrur ba kuwa sai ya mutane hajji hadisi na 2283 وعنه دد أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما نعلم الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما دد أمرة وهو أمرة كفارة شيء قبل ذلك تكامل والحج المبرور حج ونديك وتكربته نك وتحج ونديك تكربته ليس له جزاء إلا الجنة باشدون ساكمكو إلا شجاء الجنة كوان متفق عليه an dace akan wannan hadisi cewa al-umratu ila al-umra wannan isharar ne zuwa ga yawaita aikin umra inda tsakanin kowace umra Allah yana yafe maka zunubanka amma in kai umra sau daya fa baka mai ta wata ba kaga baka samu wannan ladan ba wannan ladan zaka samu ne in kai umra sama da sau daya kai daya kaje ka sake yi to abin da ke tsakani shi Allah ya yafe maka shi to da kaci wannan akwai isharar zuwa ga soyarwa ga mutum ya yawaita aikin umra mutum ya yawaita ibadar umra don Allah madaukakin sarki ya bashi iko kuma wannan ya nuna cewa al-hajjul mabrur ladan sai akwai ladan umra tunda ladan umra kafara ne to a nan wanda za a iya tafiyin wannan ladan da cewa kafarar majtuni batin kaba'ir matsawar ta ba manyan manyan zunubai as-sagair ake ya cewa amma al-hajjul mabrur shi ko aka ce sakamakon su ba kawai bashi da wani sakamako sai shiga aljanna hadisi na 2284 وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة أم المؤمنين الله يجد إيتها قالت تشي قلت يا رسول الله تشي يا من زم الله نرى الجهاد أفضل العمل منا جنن منا سنن شوى جهادي شيني أيكي دي كواني أيكي فللا أفلا نجاهد جوا بغاني جهادي با مماتا فقال كما زم الله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج المبرور yace to ai jihadin da yafi kowanne kyau shine hajjul mabrur haji wanda yake ba ai sabo a cikin ka ba haji karbabbe rawahu al-bukhari wannan ya nuna cewa kenan haji nau'i ne na jihadi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihad haji nau'i ne na jihadi wannan ya daga cikin hujjar imamu ahmad cewa duk wanda ke rabon zakka da manzo Allah da Allah madaukakin sarki ce wa fi sabilillah jumhurin malamai sun fassara da cewa in an da ake fi sabilillah ay amfani da zakka wajen jihadi ma'ana a dauki nauyin masu kai a dauki nauyin mujahidi ko a sai musu kayan yaki ko a sai musu ababen hawa domin su tafi yaki za a iya amfani da dukiyar zakka domin wannan da imam ahmad ya ce wa fi sabilillah yana daga cikin fi sabilillah alhajji na daga ciki saboda haka za a iya amfani da zakka ka ba mu wanda bai hajji ba ka ce ya je ya hajji a wajen imam ahmad saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi afdalul jihad afdalul jihad kama wanne ne raji kaulin imam ahmad ko kaulin jumhur Allahu a'lam ba zan iya tafsiri ba hadisi na 2285 wa anha daga aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. كتب باب وترانا da tafi yawan da Allah madaukakin sarki yake yantar da bawa a cikin sa daga wuta irin ranar Arafa, wato bawa ranar da Allah yake yanta mutane daga wuta fiye da ranar Arafa. Fiye da ranar Arafa mun san a cikin azumin watan Ramadan a kullum Allah yana yanta mutane, sannan a ranar tafi ta watan Ramadan adadin duk wanda aka yanta su gabaki ɗaya adadin sai a ninka su kuma a yanta su a yanta kutan kutun wannan adadin a ranar daren sallah daga wutar jahannama. Ma'ana a yanta mutum daga wutar jahannama ya cancanta ya zama dan wuta ne, ya cancanta ya zama madawwami a cikin wuta, sai Allah ya tsamo shi ya rubuta masa sa'ada ba zai kona a cikin wutar jahannama. To duk wannan waɗanda Allah yake yantawa daga wuta ba su kai waɗanda Allah yake yantawa daga wuta ba ranar Arafa. A ranar Arafa ga wanda yake Arafa ɗin fi kenan, ga wanda suke wannan wajen ko kuma ga wanda ya ibada a cikin ranar Arafa. Abdabir al-umum kamar yadda malamai suka ce ga duk ranar Arafa ita ce ranar da Allah ya fi yanta bayi daga wuta, sababu kana Arafa ko ba ka Arafa, ko kana Arafa ko ba ka Arafa, saboda ka ba ka yan Arafa ba. In ba ka Arafa an ce kai azumi a yafe wata shekara azumin bara da na ban a yafe maka azumin bara. Hadisi na 286 wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya gada su anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umratu fi ramadan ta'jilu hajjatan aw hijjatan ma'i. To ni wai ka ko ka wani dunya ko نعم وإنه لا يدلو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وإنه كما للي ألا مدوك كنسلك لا يدلو ينقصن ترباينسا ثم يباهي بهم الملائكة سنة ألا يلمس كراري أو جمل إفو يكراري أو أنم باين أو جمل إفو فيقول يشي ما أراد هؤلاء من وأن الناس كنسي kirarin da Allah yake yi a wata riwayar an bayyana shi. Allah yana cewa ku duba bayina sun zo min shaqatan gubra kamar su a jirkice turbaya ta lullube su, shi yasa ba a so har cikin haji mutum kullum yana rike da kwalabar basilin, yana rike da kwalabar basilin daga yaji sai fata ta kage kashe ya ɗauko ya kama shafe-shafe ya kama gyaran gemu jirgitawar kamar ita ake so don ita Allah yake kirari da ita ga mala'iku yake ba yake kirari da ita ku duba bayina sun zo min shaqatan gubra kamar su a jirgite turbaya ta lullube su, duk domin me? Domin Allah ya yarda su. To sannan Allah yake ushidukum na ina shaida ku ya ku mala'ikuna anni qad ghafartu lahum lakin na gafarta musu baki ne. To da ka sha'anin ranar Arafa ba karami bane ga wanda Allah mai masa muwafaqar yin aikin haji. Wannan hadisin rawahu Muslim wa an ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Abbas Allah ya jaddada annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratu fi ramadan ta'jilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umra a cikin watan ramadan tana daidai da haji ko kuma tana daidai da haji tare da ni. Wannan hadisi muttafaqun alayhi kuma ya zo ne akan sabbin wata mace ce take tana so ta yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba shi ba ta samu ta yi haji da shi ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ki je ki umra a cikin watan ramadan in kika haka kamar kin yi haji tare da ni. Wannan hadisin ya nuna matsayin umra a cikin watan ramadan cewa ba dai take da umra a sauran watanni ba, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ta da kwaɗaitar da wannan baiwar Allah kan da umra a wannan lokaci. Sannan abu na biyu ya nuna falalar yin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yin haji yana da falala amma a ce kai haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da falala ta musamman, tunda ga shi akwai ta da kanta je kai abin da yake zai ba ta ladan yin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. To da gani malamai suka dauki wato istihbabin kwaitarwa kan mutum ya umra a cikin watan Ramadan, cewa ta fi yin umra a cikin sauran watannin shekara. Hadisi na 2288 wa Al-Laqif ibn Amir radiyallahu anhu, daga Al-Laqif ibn Amir Allah ya tsare shi, anhu daga Abdullahi ibn Abbas, anna imra'atan qalat, wata mace ta ce, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridata al-hajj ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira, farillar hajji, farillar Allah akan bayinka ta aikin hajji ta rinki babana yana tsoho babba wanda shekaru sun zo mata, shine ma'anar kabira. La yahuddu ala ar-rahila, ba zai iya zama akan abun hawa ba. Afa ahujju an, zan iya masa hajji? Qala na'am, yace eh za ki iya masa. Wannan hadisi asali ne akan abin da malamai suke ce suke kiransa al-istifa'atu bil ghaib, istifa'a nau'i biyu ce, samun iko wajen aikin hajji, wanda sharadin aikin hajji ne, sharadin wajibcin aikin hajji ne nau'i biyu ne. Akwai al-istifa'atu bil nafs, da kanka ka sami iko. Akwai nau'i na biyu, al-istifa'atu bil ghaib, kai da kanka ba ka da iko amma kana da iko da waninka, shine ba za ki iya yin hajji ba amma kana da ɗa ko wali magaji wanda ke shi zai iya maka hajji, to nan wajen hajji ya hau kanka. A kaulin Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal, saboda wannan hadisi Imam Malik ko ya dauke shi akan cewa wannan ba hajji ne wajibi ba, ba haƙƙi ne wajibi akan ƴaƴa ba, kuma wannan bai zama to al-mustati' ba, sai dai idan ake masa hajji din zai amfana. Duk da shi ya fi so idan mutum bai yi wasiya cewa a masa hajji ba, kuɗin da yake da shi maimakon a yi masa hajji a yi sadaka da shi, shi a ganinsa wajen Imam Malik wannan shi ne ya fi falala bisa a ce a yi masa hajji, in dai ba ya yi wasiya kan a yi masa hajji din ba. Wannan hadisin shi ne ya tabbatar da al-istifa'atu bil ghayr, don haka mutane da suke da iyaye waɗanda suke tsofaffi ba za su iya aikin hajji ba, lokacin da har kuma ƙarfinsu ya zo ya wuce ba za su iya zuwa su yi aikin hajji ba, to za su iya musu hajji, hajji wanda yake na farilla, kuma wannan zai wadatar da su akan hajji fil Islam, kamar yadda yake shi ne ra'ayin Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal. Idan suka yi wannan hajji tamkar su sauke farilla a kansu. Wa Al-Laqif ibn Amir, daga Laqif ibn Amir radiyallahu anhu Allah ya ji da shi, annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, ya ce masa, inna abi shaykhun kabir, babana tsoho ne mai yan mai girman shekaru, la yastati'u al-hajj, ba zai iya aikin hajji ba, wala al-umra, ba zai iya aikin umra ba, wala ba'an, ba zai iya yin doguwar tafiya ba, ba zai iya hawa abin tafiya dabba ya tafiya ba. Qala hujja an abika wa atamir, kai ma ɗaubanka hajji kai masa umra. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih, wani hadisi Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan sahih, shi ma wannan ya tabbatar da al-istita'atu bil ghayr, ba ma kawai wajen aikin hajji ba, bal hatta wajen aikin umra. Wa an Sa'id ibn Yazid, daga Sa'id ibn Yazid radiyallahu anhu Allah ya jira shi, qala hujja bi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hujjati al-wada' wa ana ibn sab'i sinin, rawahu al-bukhari, yace an yi hajji tare da ni, an yi hajji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato an dauke ni an yi hajji tare da ni a hajji hajjatul wada', hajjin ban kwana, wa ana ibn sab'i sinin, ni na dan shekara bakwai. Hajjin ban kwana shine hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yayi shi a shekara ta goma sha daya na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bayan dawowarsa da wata biyu da yan kai ya bar duniya. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi ya nuna ingancin hajjin yaro kenan. Yaro za a iya yin hajji tare da shi. Kamar yadda Anas ibn Malik ya ce, mun yi hajji tare da ƴaƴanmu, sai muka rinƙa musu talbiya, muke ma wanda ba za su iya jifa muke musu jifa. Saboda haka za ki iya yin hajji tare da ɗa da ɗanka, ka ɗora masa ikirami. In ba zai iya yin labbai kamar ma ka yi masa labbai, ka ce labbai ka amfuna. Yayin da kake tsawafi ka riƙe shi tana tsawafi. Yayin da za ka jifa, in ka yi naka jifan sai masa naka jifan. Da ba ka kaɗi da shi ba. Ba za ka dina shi. Za ka yi masa niyya ba, shi ba zai iya ba. Ka yi masa wakilci. Ko ba sharaɗi ba ne, ba wai sai ka gama naka jifan sannan ka dawo ka yi masa jifan ba. Kamar yadda zahirin abin da waɗansu malaman malikiya suke faɗa. Cewa wai ba za ka yi masa jifa ba sai ka gama jamratul as-sughra wal kubra wal wusta wal kubra, sannan ka dawo shi ma ka zo ka yi masa nasa. A idan kai naka, sai ka yi masa nasa. Tunda ibada ce wadda take kowace daga cikinta juz'i ne, don haka in ka riga kai naka za ka iya ma wani, ba sai ka gama ibadar jumlatan ba. Kamar wanda yake waɗansu, wannan tafri'i ne akan cewa ita rannin jimar gabaki ɗinta ibada ce daya ko ku kowace ɗaya daga cikin jamarat ɗin ibada ce to malaman malikiya suka ce gabaki ɗin ibada ce domin sai ka bar jifan gabaki ɗaya jamarat ɗin da aka ake cewa jini ya hau kanka kuma sauran malamai suka ce a'a in ka bar jifan ɗaya daga cikin jamarat ita ma sai ka yi kafara ko da ba jini bane aka kafara da zaki dan ita ma kanta gudanar ibada ce dan haka zaka iya yi bayan ka yi ma kanka jifa sai kai ma yaro jifa amma wannan bil ijma idan yaro ya haji alhali bai balaga ba to rabi sauki hajjin farilla ba hajjin da yake wajibi akan kowane musulmi yana nan akan sa in ya balaga sai ya saki haji wancan haji dai haji ne ya samu haji nafila ya samu ladan nafila iyayensa kuma sun samu ladan amma haji na wajibi yana nan akan sa hadisi na 1290 وعن ابن عباس رضي الله عنهما بن عبد الله بن عباس الله يجزيه الشهيد ما يسنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء كما ان الله صلى الله عليه وسلم يا هدد وان سمها يا وتؤايري اوجد اكي كما الروحاء وجيني حي المدينه تكانت المدينه من 36 الفرق وادي الفرق يعني انا شو زعو جني انا امتي اتيت تكان مكه المدينه اشوا قرى وادي الفرق abin nan wanda anan wajen ne ar-rauhat ya hadu da su a wannan waje fa qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manil qaum suwaye wa'annan mutanen suwaye mutanen fa qalu sai suka ce al-muslimun muslimine qalu wa man ant suka ce kai kuma kai waye fa qala rasulullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa rafa'at imra'atu sabiyya sai ta wata mace sai ta dauka wani yaro fa qalat tati ani hada hajj wannan in yi haji yana da lada shine ma'anar lamdin ani hada hajj in yi haji yana da lada fa qala na'am walaki ajr yana da lada kuma ki kina da ke ma kina da lada rawahu muslim ya rawi saboda idan uba ko uwa ko wani na yaro ya haji tare da shi yaron yana da ladan haji kuma shi uban ko shi waliin da ya haji tare da shi yana da ladan sanya shi ya haji وعن انس رضي الله عنه قال انس بن مالك الله يجزيه بشيء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته مثلا الله صلى الله عليه وسلم وكانت زاملته مثلا انس بن مالك يجزيه مثلا الله صلى الله عليه وسلم يا يحجي اكن فردي وتصد تاغوتا وكانت زاملته يجزيه اندي يكي سنيا كاينسا اكاي da guzuran abincinta ba a ja wata taguwa daban waje ta dauki kayanka da guzuran abincinta ba kamar yadda ake ma masu mulki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haji yana halin tawali'u da kasantar da kai ga Allah saboda haka ya kamata mutum ya haji dan haka idan kana da iko za ka shiga GMC ya yi air condition babba to ne tawali'u ka dan shiga abin nan ka shiga Land Rover abin nan ka shiga a kura ya haji kai tawali wajen hajjinka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wani malamai sun yi sabani wani haji ne yafi haji da mutum yayi akan sayyada ko haji da mutum yayi akan abun hawa wadan sun ci haji da mutum yayi akan abun hawa domin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wadan sun suka ce a haji da mutum yayi akan sayyadarsa a kafarsa dalilin wanda suka ce haji akan kafarsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha radiyallahu anha a cikin kuma sha'anin aikin haji ne yace ajruki ala qadri nafadiki la dinki gurgudan wahalar da kika sha ni saboda haka wanda ya tafiya wanda ya haji a kafarsa wahalar ta kafa wahalar wanda ya haji a haye saboda haka ladan sa yake da ma ya zamu ce kuma da hadisi da kuma fi idan annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin abin da yake ba shine al-afdal ba ya aka yi barka haji akan kafa yaje ya haji akan abun hawa na'am na'am aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ihtimali da yawa za a iya masa fassara da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi haji akan abun hawa don mutane su gani dan haka yayi tsawati don mutane su gani yayi sa'ayi akan rakunsa don mutane su gani saboda yana cewa ayyuhan nas ta'khudhu anni manasikakum
ku zo ku koyi aikin hajjin ku daga waje na inda ya hajji a kafa ba za a ganshi ba balantana a ga abin da yake saboda haka wannan hajjin da shi ne yi masa falala domin tare yayi akan abun hawa din domin wata maslaha ta koyi da al'umma saboda haka a wannan hajjin shi ne falala amma bai zama ya falala mutlakan ba shi ko wanda dinga ya bayyana da kaunin sa sai a kaddamar da shi akan fili saboda duk ne ya da fassara da dama wanda yake wannan malamai suka ambata hadisi na karshe a wannan babu wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Abbas Allah ya dade su qan yace kanat rukat wa majinna wa dhul majaz aswaqan fil jahiliya rukat da majinna da dhul majaz kasuwanni ne a lokacin jahiliya duk amina suke duk amina suke kasuwanni ne a jahiliya fata asamu an yatajiru fil mawasim sai suka rinka ganin laifi ne a ce sun yi tijara a lokacin da ake aikin hajji فنزلت في أن آيات توكا ليس عليكم جناح أن ترتضوا فضلا من ربكم في مواسم الحج باب ليتي أي باب الجناح الجناح شيني ليتي الإثم باب ليتي باب ساقوا أكونكم أن ترتضوا فضلا من ربكم كنيمو فنلادك أبنجدكم وتو أي في مواسم الحج أن أكتن أيك عبادة أيك حج وتو باب ليتي دم تنياجي حج يتجارة da mutum zai tafi aikin hajji ya dauki hununa ya je ya sayar da su a Mina in ko abin nan ya je ya sa a masa kubtoci ko ya kwashi zuma ya je ya sayar ko kuma ya je yana so ya hajji domin ya je ya wosari don ya zo idan ya zo tunda ana samun ganimar daukan aikin kaya na alhazai kilo 40 ake bayarwa amma da wani karin to duk da wani ya zo sai ya samu wannan jara kasar ya je ya yi to duk wannan babu laifi da mutum ya nemi falala ba za a ce wannan ya warware ikhlasi ba amma abin nufi in za ka fita hajjin niyyar ka ta farko ta zamanto saboda Allah ita tijarar ta zamanto ta ba'a ba ta zamanto ita asal ba kuma ta ake shi kenan nawa daga nan ma sai ne hajji kace daga nan ma sai kai hajji to ka san asalin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik